ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ان هو انما نغيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا وا الله سبحانه وتعالى da ya kaddare haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke cikin garin Azare wanda aka fi saninsa da masallacin FMC wanda muke gabatar da karatu na sirar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Wannan shine majalisi na 134 a wannan yammaci na Juma'a 16 ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda take dadai da 31 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata mun tsaya inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙaraso Madina. A dadai wannan lokaci mutanen Madina sun saba tun fitowarsa daga Makka, tun ran da suka ji labarin ya fito daga Makka suke fitowa wajen Madina su tsaya suna dakon isowarsa. Idan sun fito tun bayan sallar asuba ba sa komawa gidajensu sai rana ta take, gari ya yi zafi, sai su juya su koma gidajensu. Haka suka yi ta yi tsawon kwanaki 12. To rana na ƙarshe, wanda a wannan ranan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso garin Madina, mutanen Madina sun fito bisa ga yadda suka saba. Sun zo sun tsaya a wajen Madina suna jiran isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da rana ta take suka koma gidajensu. To sun koma gidajensu bayan ɗan wani lokaci sai wani Bayahude cikin Yahudawan da suke zaune a Madina ya hau saman rufin gidansa zai yi wani abu, in ma ko gyara zai yi, ko zai daidaita wani abu, ko zai gyara wani abu, ko zai ajiye wani abu, ko zai ɗauko wani abu. Riwayoyi ba su bayyana ba. An dai bayyana cewar wata bukata ta sa shi ya hau saman rufin gidansa cikin gidajen Yahudawa. Yana hawa sai ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can nesa, irin wannan ruwa da ake gani a kan hanya idan kana tafiya za ka ga kamar ruwa a gabanka, in ka iso sai ka ga ba ruwa ba ne. To irin wannan ne ya ga hoton Annabi sallallahu alaihi wasallama da abokan tafiyarsa a cikin wannan ruwa. To a nan sai kwala murya cewa ya ku Larabawa, ma'ana Larabawan Madina kenan, ga nan baƙonku da kuke jira. ga baƙonku da kuke nema kuke fata ku rabautu da isowarsa. A wannan gabar muka tsaya a majalisin da ya gabata. To wani martani ya fito daga gurin mutanen Madina bayan wannan ba Yahudi ya ankarar da su dangane da isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan ita ce gabar da zamu tashi a kanta. Yace fafaru ila silahi fatalaqaw rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bidhahril harra. Suna jiyo muryar wannan ba Yahudi nan da nan suka yunkura, kowa ya tashi ya ɗauko makaminsa, wannan ya ɗauko kibiyarsa, wancan ya ɗauko takobinsa, wannan ya ɗauko silkensa, take suka fito daga gidajensu. Suna fitowa sai suka je suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can wajen Madina a kwari da yake ɗauke da tsakuwa, bakaken tsakuwa wanda ake kiran shi da Al-Harra. Dama Madina tana tsakanin Al-Harratain. Harratain su ne kwari guda biyu wanda kowane ɗaya daga cikinsu yana ɗauke da tsakuwa waɗanda suke baka. Sai suka je suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan guri. Wannan shi ne ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa garin Madina. Gabanin mu shiga babin da ke biye mu wannan babi, wanda zai bayyana mana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yi da kuma inda ya fara sauka bayan isarsa garin Madina. Akwai abubuwan da ya kamata mu kalla ƙarƙashin wannan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na farko da za mu duba hijirar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ibada ce, saboda ya yi hijirar ƙarƙashin umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To idan ibada ce, kenan wannan zai zamanto mu ma an shar'anta mana, saboda Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu mu yi koyi da shi. Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Lallai kuna da kyakkyawan koyi tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira bisa ga umarnin Allah subhanahu wata'ala. Yana mu ma muna da koyi daga manzon Allah akan yin hijira. Wannan yake nuna mana hijira an shar'anta ta ma wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To mecece ma'anar hijira? Malamai suka ce ma'anar hijira shine mutum ya bar wani gari ya koma wani gari daban. Wannan ma'anar hijira ke ƙaurace ma wani gari zuwa ga wani gari daban. To amma a mahanga ta shari'a ta musulunci, abinda ake nufi da hijira suka ce shine mutum ya tashi daga garin kafirci ya koma garin musulunci. Wannan ita ce hijira a shari'ar musulunci, barin garin kafirci zuwa garin musulunci. Wannan abin da Annabi ya yi, saboda a wancan lokaci garin Makka gari ne na kafirci, garin Madina kuma gari ne na musulunci. To wannan hijirar tun lokacin da Annabi ya yi har yanzu tana nan, ba a soke ta ba, kuma har kiyama ta tsaya ba a soke ta. Kenan wajibi ne ga kowane musulmi ya yi ƙoƙarin barin garin kafirai ya koma garin musulmai, kamar yadda Annabi ya yi. Saboda zama a garin kafirai yana da illoli masu tarin yawa. illa ta farko daga cikin illolin zama a garin kafirai. Musulmai ba za su samu sake yadda ya kamata su yi ibadarsu ba, kuma abinda annabi ya rasa kenan a Makka. Illa ta biyu cikin illolin zama a garin kafirai, musulmi zai tasirantu da aƙidu munana na kafirai, ya sani ko bai sani ba, kai tsaye ko kuma a fakaice. A duk lokacin da ka zauna cikin al'umma, ko ka ƙi ko ka so, za ka iya tasirantuwa da aƙidunsu da ɗabi'unsu da al'adunsu. Baka ankara ba, kawai sai dai ka ji kana ɗabi'antuwa da irin ɗabi'unsu, mu'amala ka ta zama irin tasu, sitirar ka ta zama irin tasu, aƙidunka su zama irin nasu. To a lokacin da musulmi ya samu kansa a wannan yanayi, ya shiga a ce aƙidarsa ta canja ta koma irin ta kafirai, ɗabi'unsa sun canja sun koma irin na kafirai, al'adunsa sun canja sun koma irin na kafirai. A yau kuma ƴan uwa za mu ga musulmi ba su damu da wannan, har Allah ake a samu dama da za ta sa mutum ya je zauna a garin ƙasar kafirai, saboda duniya, saboda abun duniya. Allah maɗaukakin sarki ya ce, innal ladina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah a ƙarshe sai ya ce mai, fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Yanan baka da hanzari gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ai, ƙasar Allah tana da yalwa, tana da faɗi, kuma arziki yana gurin Ubangiji. Ba lallai sai a ƙasar kafirai ko a garin kafirai za a samu arziki. Kar mutum ya sarayar da lahirarsa a kan duniya, mutum a kan neman abin duniya ya je ya rasa lahirarsa, wannan asalin asara ce. Ko kuma da yawa daga cikin waɗanda suke zama a ƙasashe na kafirai ko garuruwa na kafirai, dama ɗayan abubuwa guda uku, ko a ce maka an tafi karatu, ko a ce an tafi aiki, ko a ce an tafi neman magani. Galibi waɗannan su ana samun ƴan tsiraru masu zuwa shakata, ƴan tsiraru cikin al'umma kuma musulmi. To dangane da yin karatu a ƙasar kafirai, wannan kama fi komi hatsari, domin yaronka da za ka ɗauka ka kai shi ƙasar kafirai ya yi karatu, karatun da zai guda biyu ne. Na farko zai yi karatun da ka kai shi ya yi, ilimin da ka kai shi ya koya, kowane irin nau'in ilimi. Galibi dama ilimi ne na kimiyya ake kai yara ƙasashen kafirai su je su yi karatu. To wannan abin da kake fata ya koya, to zai koya. Na biyu kuma zai ɗauki ilimi na kafirci da munanan ɗabi'u. To yanzu idan ya ɗebo waɗannan ilmummuka guda biyu, ya dawo garinku da su, riba aka ci ko asara, ya samu ilimin da aka tura shi ya je ya ɗauko, shi ne ilimin kimiyya ɗin ko? Sannan kuma ya samu ilimi na aƙidu na kafirai da ƙyamar musulunci da musulmai. Zai zo musulmi ne Abdullahi Muhammadu Ibrahim ana gaya masa haka, amma kuma ɗabi'unsa irin na Timoti, ɗabi'unsa irin na Emeka, yana ƙyamar musulunci, yana ƙyamar musulmai saboda tasirantuwansa da kafirai. Idan ya zo duk wani abu da yake na musulunci ne, za ka ga yana ƙyamarsa, saboda me? Tasirantuwarsa da kafirai. Wannan ko shakka babu, ba a yi nasara, an yi asara ce babba. Ko da duniyar ce, ai ga ta nan shekaru nawa zai yi a cikinta, abubuwan da ya je karanta ya dawo, gajiyarsu da zai ci a duniyar na shekaru nawa ne? Shekara 20, shekara 30, shekara 40 shikenan fa sun gushe. Sauran shekarun kuma da zai je yayi a cikin kabari, Allah ya san adadin su. A tashi ranar gobe kiyama gaban Ubangiji, a yi hisabi, idan wuta ya tafi shekaru nawa zai auta? 40, 80, 100, 1000, miliyan? Wannan duk abu ne da ya kamata mutane suna tambayar kawunansu. Wannan a an samu karatun da aka tura shi ya yi karatun, gajiyar karatun da zai ci shekaru nawa ne a duniya? Kuma in ya zo ya mutu ya tafi shi kenan. Asarar kuma da ya yi ta lahirar ita ce dawwamammiya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Aiku kun fifita rayuwar duniya, alhali lahira ita tafi alheri, kuma ita tafi wanzuwa, duniya takaitacciya ce, shekarun yan kalilan ne. Duka shekaru nawa muke a duniya? Shekara 67. Kuma ko anguwarku ka duba za ka tabbatar da haka. Annabi kuma ya tabbatar mana cewar shekarun al'ummarsa ba sa wuce 67. Daga nan kuma sai a koma ga Allah. Ana samun kaɗan su wuce 67 ɗin, amma ba su da yawa. Ko anguwarku ka duba, ka lissafa mutane masu shekaru 67 guda nawa ne? Ka zo kuma ka lissafa waɗanda suke ƙasa da 50, ka ga nawa ne? Wannan zai tabbatar maka da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar shekarun al'ummarsa 60 ne, 70 ne. Ba iya waɗannan 'yan takaitattun shekarun da ba su taka kara sun karya ba, mutum zai sarayar da lahirarsa a kan duniyar da ba lallai ma ya same ta ba. Za a iya zuwa a wahala a yi karatun, a yi asarar lahirar, kuma in mutum ya dawo ba lallai Allah ba shi duniyar ba. Duniyar in Allah ya ga dama zai baka, in ya ga dama kuma kai ta faɗi tashi, kana wahala ka rasa shi ne, Bahaushe yace zafin nema baya kawo samu. Amma lahira fa, akwai wanda ya taɓa neman lahira bai samu ba? Duk wanda ya nemi lahira zai samu. Amma duniya ba duk wanda ya nema ba ne zai samu. Za a nema da yawa, amma wasu su samu, wasu kuma su rasa. Wannan ƙa'ida ce ta Ubangiji. Duniya yakan ba da ita ma wasu, ya hana ta ga wasu, lahira kuma duk wanda ya neme ta ya samu. Man kana yuridu al-adilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman mad'ura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wannan ka'ida ce Ubangiji ya sanya a wannan aya. Yace man kana yuridu al-ajilata, duk wanda ya zama duniya yake so kuma ita yasa gaba ba ruwansa da lahira. Allah yace ajjalna lahu fiha ma nashau, a duniyar ba laifi, za mu iya gaggauta masa mu bashi amma ma nashau abinda muka ga dama, da kuma wanda muka ga dama kenan, ba duka za a bawa ba, kuma abinda yake so din ba lalle ya samu duka ba. Allah yace thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, sa'annan kuma daga nan sai mu sanya masa wutar jahannama ya shige ta, yana abun zargi kuma yana makaskanci. Za a iya bashi duniya kuma zai iya rasa, kuma sai zo daga ƙarshe shiga wutar jahannama yana abun zargi kuma yana makaskanci. To man arada al-akhirata, wanda kuma yake son lahira, wa sa'alaha sa'ayaha, yayi ta faɗi tashi wajen neman lahirar tasa, duk wani abu da zai taba masa lahirar sa ya guje mata, ya guje ma wannan abu. Allah yace fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, wannan ko nawa suke, ko mutum nawa ne, miliyan kaza, biliyan kaza, in dai sun ce lahirar suke so to Allah ya ba su. Ko mutum nawa ne, duk wanda yake son lahira ya samu. Amma duk mai son duniya ne zai samu? A'a, ko a ganin ido mun gani, mutum nawa ne suke fita fatauci a cikinsu? A samu ka wane da wane sun samu, amma wane da wane da wane da wane da wane ba su samu ba, wane kuma ya samu ya yi asara. Sabanin lahira, duk wanda ya yi faɗi tashi wa lahira ya same ta. Wannan ka'ida ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ‘yan uwa, kar mu tafiyar da lahirar mu akan duniya. Za mu fahimta daga hijirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi akan wajibcin ƙauracewa garin kafirai a koma garin garin musulmai ko ba komai zaman ka cikin kafirai zaka iya tasirantuwa da dabi'unsu da al'adunsu da suturunsu wanda kuma musulunci yayi fito na fito da haka din annabi sallallahu alaihi wasallama yace man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu wanda yayi kamanceceniya da mutane yana daga cikin su haka nan in kai kamanceceniya da kafirai suturarsu asiyinsu dabi'unsu ta zama ɗaya daga cikin su to daga cikin illoli da musulmi zai iya fuskanta na zama cikin kafirai zai iya tasirantuwa da ɗabi'unsu da annabi ya ce wanda yayi kamanceceniya da mutane yana daga cikin su to wannan yake lazumtawa musulmi kauracewa zama daga a cikin garin kafir kuma gashi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu na farko kenan da zamu dauka karkashin wannan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hijira tana nan kamar yadda muka yi bayani tun lokacin da annabi yayi ta kuma har kiyama ta tsaya abu na biyu a cikin karatu da muka yi mun ga inda Suraqah ibn Malik ina jin a makon da ya gabata mun ga yadda Suraqah ibn Malik ya bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da niyyar ya samu ko ya kashe annabi ko ya kama annabi ya kaiwa mutanen Makka saboda ya samu raƙuma ɗari Allah bai bashi dama ba yazo ya samu suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa masa roƙonsa daga ƙarshe ma manzon Allah ya masa goma ta arziki da annabi ya bashi labari cewar manya-manyan garuruwa waɗanda suke da wadata suke da dukiya masu ƙarfi Allah zai ba wa musulmi ikon karya su dukiyarsu ta koma ƙarƙashin ikon musulmi to anan Suraqah ɗan Malik ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa wani alheri bisa ga dukiyar da za a samu ta ƙasashe guda biyu masu wadata wadda za ta shiga ƙarƙashin ikon daular musulunci ana annabi ya sa aka rubuta cewar idan har an karya daular kafiran nan to warwaran da sarkinsu yake sawa a ba wa Suraqah warwaro ne kuma wanda yana da tsadar gaske to nan ƴan uwa akwai wani abu da ya kamata mu kula da shi ai mun yi bayani cewar lokacin sayyidina Umar ne Allah ya bada ikowa daular musulunci ta karya Rumawa ta karya Farisawa shi kuma sarkin Farisawa shine mai waɗannan awarwara aka zo da dukiyarsu garin Madina sai Suraqah ɗan Malik ya samu sayyidina Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiyar cewar idan an karya Farisawa warwaran da sarkinsu yake sawa a bani sayyidina Umar ya ce menene shedarka kana da shaida sai ya ɗauko rubutu da annabi ya sa ai aka yi ya yi stamp jikin takardar sai nuna sayyidina Umar sayyidina Umar ya karanta ya tabbatar cewa wannan wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki wannan awarwaro sai ba wa Suraqah ibn Malik to abin tambaya a nan ƴan uwa awarwaro ai abu ne da mata suke kwalliya da shi su sa a hannayensu to yanzu shi Suraqah da aka ɗauki awarwaron nan aka bashi me zai yi da shi shi ma a hannunsa zai saka na kuɗi ne to amma babu wani umarni da ya zo daga annabi ma'ana in ka karɓa fa kar ka saka ba wannan umarni a ba wannan hali na ba ce karya siyar ba to yanzu inda ya ɗauka ya sa ba ya sa a hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mazan da suke kamanceceniya da mata, ma'ana suke amfani da abin da na mata ne, misali sutura, sarka, dan kunne. Wasu mazan zaka ga musamman kafiran nan zaka ga suna sa dan kunne. Annabi kuma ya la'anci namijin da yake tasirantuwa da mata, hatta murya, ga muryar da Allah ya maka ta maza sai kana noke muryar ka kana mai yadda ita ta mata. Allah ya la'anci mutum irin haka, dan Daudi kenan. Allah ya la'anci dan Daudi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya la'anci macen da take tasirantuwa da abubuwan da maza aka kebe da shi. Muryar ta gata na an santa ƴar karama, sai tana bude muryar ta tana yin murya irin na maza, irin wannan macen Allah ya la'anci ta. Ko saka sitira na maza, irin wannan macen Allah ya la'anci ta. To a nan gurin awarwaron da aka ba wa Suraka dan Mari, kamar da yadda kuka yi bayani, ba an ba shi bane saboda ya saka, tunda awarwaro ne na zinari, dukiya ce. Wannan na farko kenan, martanin da malamai suka yi na farko kenan. Martani na biyu, wasu malamai suka ce zai iya yiwuwa lokacin da annabi ya rubuta masa wasiya, wannan hanin bai zo ba. Hanin maza kar su tasiranci da mata, mata kar su tasiranci da maza ta fuskar sitira, ko kamanceceniya, maza kar su kamanceceniya da mata, mata kar su kamanceceniya da maza ta fuskar sitira. Suka ce zai iya yiwuwa lokacin da annabi yayi wannan wasiyar, wannan hani bai zo ba. Amma daga baya kuma da hanin ya zo, Suraka dan Malik da ya karbi wannan awarwaro bai saka, sai mai da shi a matsayin kadara, ma'ana ya rike shi a matsayin dukiya, ta yadda duk lokacin da ya daga dukiya ce wacce zai iya amfana da ita. Abu na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi daga Makka zuwa Madina, za mu fahimci yadda Allah ya bashi kariya, kariya wacce take ta musamman ta ɓangaren maƙiyansa da kuma abokan gabansa da suke ta ƙoƙarin ko su kashe shi ko su kama shi, da Allah bai ba su wannan ikon ba. Kuma duk wata hanya da za su bi su cimma manufarsu sun bi hanyar, amma sai Allah ya hana su ikon samun damar zuwa gare shi balle su tutar da shi ko kuma su kama shi. Wannan yana nuna mana Allah akan komai mai iko. Sa'annan kuma za mu fahimci cewa duk wanda ya rungumi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji zai shiga cikin al'amarinsa. Duk wani abu da zai zamanto masa ƙalubale, Ubangiji zai kare masa. Duk wani abu da zai fuskance shi wanda zai cutar da shi, Ubangiji zai kare masa. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya isa masa, zai kare shi daga duk wani makiyinsa, zai kare shi daga duk wata cutarwa da za ta iya fuskantarsa daga mutum ko daga aljan ko kuma daga duk abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda yake mai cutarwa. Kenan duk wanda yake so ya samu kariya daga gurin Ubangiji ya zama mutumin kirki, ya zama bawan Allah na kwarai. Matuƙar ka zama bawan Allah na kwarai, to ko shakka babu za ka samu agaji da taimako daga gurin Ubangiji. Sannan kuma duk abin da ka nema gurin Ubangiji ka samu. Duk wanda ya zama mutumin kirki, duk abin da ya nema gurin Ubangiji ya samu. Wannan ka'ida ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ashafa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarra. To tari da dama za ka ga mutum haka a cikin mutane banza-banza, arene-arene, sutura samanin za ka ga kasashiyar sutura, amma kuma mutum ne wanda yake da matsayi na musamman gurin Ubangiji, wanda da zai yi rantsuwa Ubangiji ba zai kunyata shi ba. Ubangiji sai ya kubutar da shi a wannan rantsuwar tasa. Misali ya ce wallahi tallahi nan da minti 30 za a zabga ruwa. To dan kar Ubangiji ya kunyata shi, sai Ubangiji ya umurni a zabga ruwa bayan minti 30 din, saboda mai matsayi da yake da shi gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nan ubangiji yayi alƙawari cewa duk wanda ya kiyaye farillansa in ya roke shi zai amsa masa, wala in sa'alani la u'tiyanna, in ya tambaye ni ya roke ni ubangiji yace wallahi zan bashi, ubangiji har rantsuwa yayi. Yace wala in ista'adani, in ya nemi tsari na la u'idanna, zan bashi kariya, inji ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan duk wanda ya zamanto mai kiyaye umurnin ubangiji da nisantar haninsa ba shi da matsala a rayuwarsa ta duniya. Kenan wannan sirri ne babba ƴan uwa da zai taimaki mutum a rayuwarsa ta duniya, ba sai yayi ta wahala yana ta faɗi tashi yana ta shigi da fice ba. Ga hanya mafi sauki, ya rungumi ubangiji, ubangiji zai tsame shi daga dukkan matsaloli, ubangiji zai tsame shi daga dukkan damuwoyi, sannan duk abin da zai tunkaro shi mai cutarwa ubangiji zai kare masa shi. Kamar yadda muka ga misali ga annabi sallallahu alaihi wa sallama na kalubale da ya fuskanta mai girman gaske a hanyarsa ta hijira, amma duka Allah madaukakin sarki ya mayar masa da wannan kalubale. Wannan kuma ka'ida ce ta ubangiji ga kowa, duk wanda ya kama ubangiji ya riki ubangiji ya zama mai takawa mai tsoron Allah mai imani, ubangiji zai masa abin da yiwa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Wannan kadan daga cikin abubuwan da zamu nazarta dangane da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi daga Makka zuwa Madina. Babin da zamu je na gaba shine zamu ga ina ne annabi ya sauka, bayan isarsa Madina a ina ya sauka. Yace an-nuzulu bi Quba, saukar annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi a Quba. Quba ga duk wanda ya je garin Madina, an san akwai masallaci a Quba wanda duk wanda ya je kan ziyarci Quba yayi sallah a masallacin Quba, wanda wannan masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana falalar yin sallah cikin sa. Yace yin sallah a masallacin Quba yana daidai da yin umra. Yin umra yanzu duk wanda ya sallah a masallacin Quba sawa'un, sallah ce ta farilla ko kuma sallah ta nafila, to za a rubuta masa ladan wanda yayi umra, wanda ya je garin Makka yayi umra. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan tsakanin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da Quba. Tafiya ce idan a ƙafa ne, tafiya ce wacce za ta kai kusan minti 50 zuwa awa ɗaya. Wanda zai tafi daga masallacin annabi ya je Quba, idan tafiyar a ƙafa ne zai ɗauke ta minti 50 zuwa 40 in ba sauri kake. Idan kuma kana sauri ba za ka wuce minti 50 zuwa awa ɗaya, wannan in ba sauri kake ba. In kuma sauri kake minti 30 zuwa minti 40 daga masallacin annabi tsakiyar Madina kenan. Nan ne asalin tsakiyar Madina inda masallacin annabi zuwa Quba, in sauri kake minti 30 zuwa minti 40, in kuma normal tafiya ne minti 50 zuwa awa ɗaya. Wannan da yawa daga cikin wanda suka je umra ko kuma suka je aikin hajji sun jarraba sun gani, an taka da ƙafa daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa Quba, an ga cewar zuwa minti 50 dawowa minti 50 za ka ci kusan awa 1 da minti 40 a zuwa da dawo. Idan aka hada da yin sallah za ka ɗauki awa 2 kafin ka je Quba ka dawo. Na fita daga masallacin annabi bayan sallar la'asar, na tafi Quba na dawo masallacin annabi ana kiran magariba, duka da kafa da je, na je da kafa na dawo da kafa na iso masallacin annabi ana kiran sallar magariba, da na duba sai na ga nayi awa 2 da dai. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Quba bayan isarsa garin Madina, yace fa ajla bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi bani amr bin auf bi quba. Wadanda suka je suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutan Madina ke. Annabi da ya shigo cikin garin Madina bai karasa can tsakiyar Madina ba, sai karkata da su ta bangaren dama, ma'ana sai yayi dama da su, bai mike ya shiga cikin Madina sosai ba, sai karkata yayi dama. Yace hatta nazala bihim fi bani auf amr bin auf, yaje sauka da su cikin kabilar bani amr bin auf bi quba a quba. Kenan Annabi san da ya isa Madina, inda ya fara sauka a quba ne, quba ne guri na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara sauka a gurin kabilar banu amr bin auf. Wannan kabila ce cikin kabilun kabilar aus. Mun san a Madina akwai kabilu guda, akwai kabilar aus, akwai kuma kabilar khazraj. To ita kabilar banu amr bin auf tana daga cikin kabilar aus. Gareta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sauka a quba. Wallazi haqqaqahu al-marhum mahmud bashal al-falaki anna dhalika kana fil yawm ath-thani min rabi'il awwal alladhi yuwafiqu 20 september sanata 622 miladiyya. Yaushe ne Annabi ya isa Madina, yaje ya sauka a quba? To bayanin da ake kenan anan, ɗaya daga cikin masana tarihi kuma masana ilimi na falaki, ilimin taurari, ya bayyana cewar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa Madina, sa'an nan yaje ya sauka a quba 2 ga watan Rabi'ul Awwal, ranar 2 ga watan Rabi'ul Awwal a shekara ta farko da yayi hijira, wanda ya dace da 20 ga watan Satumba na shekara ta 622 miladiya. A wannan ranar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa garin Madina, ya sauka a gurin mutanen Quba. Yace wa hadha awwalu tarihin jadid, wannan shine farkon tarihin musulunci. Isan Annabi sallallahu alaihi wasallama garin Madina, saukarsa a Quba, wannan shine farkon tarihin musulunci. Tunda yanzu ana lissafi na tarihin musulunci, lissafi ne na hijira, ana cewa yau hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1448, wannan shine, wannan ita ce kalanda ta musulunci. Sanda Annabi ya isa Madina, babu lissafi na kalanda na musulunci, babu lissafi na tarihi. Annabi ya karishi zamansa a Madina tsawon shekaru 10 har ya koma ga Allah. Babu wata kalanda da ake koma mata a lissafi na tarihi. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yazo ya mai gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma a lokacinsa babu wata kalanda da ake koma mata wajen lissafi na tarihi. Yayi shekaru 2 da 'yan watanni, shi ma koma ga Allah. Bayansa Sayyidina Umar yazo, lokacin da Sayyidina Umar yazo, Allah ya karfafe shi ta yadda ya samu dama ya yada musulunci a garuruwa daban-daban. Musulunci ya zaga gurare daban-daban inda ba musulmai ba, amma mai gurare wanda suke masu tarin yawa. Wannan ya sa sai Sayyidina Umar ya tura gwamnoninsa a gurare daban-daban. Yana da gwamna a Makka, yana da gwamna a Bahrain, yana da gwamna a Yaman, yana da gwamna a Basra, yana da gwamna a Kufa, yana da gwamna a Iraki, haka nan gurare daban-daban Sayyidina Umar yana da gwamnoni. To gwamna zai ɗauki abin rubutu, ya rubuto wasiƙa wa Sayyidina Umar ya aiko masa. Tunda a wancan lokaci babu motoci, babu jirage, wasiƙar idan ta iso Sayyidina Umar sai kasa gane yaushe aka turo wasiƙar. Jiya aka turo, ko satin can, ko watan can, ko kuma wasiƙar bare ce bata iso ba sai bana, Sayyidina Umar sai kasa gane. To shi ma Sayyidina Umar yakan yi rubutu ya tura wa gwamnansa ya umurce shi da aikata kaza, zai sake wani rubutun ya tura wa gwamnansa ya hana shi aikata kaza sai wasu yiƙun su zo wannan tana umurni wannan tana hani sai a kasa gane wacce ce ta riga zuwa wacce ce ta zo a farko wacce ce ta zo a ƙarshe abun sai yake rikitar da su to sai suka nema gurin sayyidina Umar a samar da kalanda man wacce za ana komawa gare ta wacce za ana amfani da ita wacce da ita ce za a gane wannan rubutun da kai umurni ayi kaza ranka za ka rubuta shi wannan rubutun kuma da kai hani akan a aikata kaza ranka za ka rubuta shi anan za a gane shin umurnin za a yi ko kuma hanin za a dauka a bari to sayyidina Umar sai ya gamsu da wannan shawari to shine ya tara mutane yana neman shawarin su wane irin tsari ya kamata a amfani da shi wajen kalandar musulunci wasu suka ce a ɗauki tsari irin na Rumawa yace baya sha'awar tsari irin tsarin kafirai wani yace to me zai hana idan za a yi kalandar musulunci a yi daga ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar sai ji bai nitsu da wannan ba yace to ai ran da aka haifi annabi ba aiko shi ba yana da kyau idan za mu yi kalanda da ta kunshi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama da aka aiko shi da ita sai wani ya ce to shi yana da shawari me zai hana in an tashi za a yi kalandar musulunci a yi daga ranar da aka aiko annabi sayyidina Umar sai ya ce to amma kuma idan mun sa kalanda daga ranar da aka aiko annabi mun san wannan lokaci annabi da waɗanda suka musulunta suna ƙarƙashin musgunawa na mushrikai ba su da ƙarfi ba su da buwaya ba su da iko sayyidina Ali ya ce to ni ina da shawari sayyidina Umar ya ce me shawarinka ya ce me zai hana kalandar nan in mun tashi mu yi daga ranar da annabi ya yi hijira daga makka ya dawo madina sai ya ce amma na gamsu da shawarinka to daga nan sai ya zartar da hijirar annabi daga makka zuwa madina ya zama da ita za ana lissafin tarihi na musulunci to tun daga wannan lokaci ake lissafi na kalandar musulunci da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kawo yau to shi yasa anan gurin yace wa hadha awwalu tarihin jadid wannan shine farkon tarihi sabon tarihi na musulunci li zuhuril islam saboda yadda musulunci ya bayyana ya samu rinjaye ya samu buwaya ya samu ɗaukaka ya samu ƙarfi sai zama lissafin tarihin musulunci an fara daga wannan hijirar saboda da ita ne musulunci ya bayyana ya samu rinjaye ya samu ƙarfi ya samu bayyana yace ba'da an madha alayhi salata asharata sana wa huwa mudayyiqun alayhi min mushriki quraish wa rasulullahi mamnu'un min aljahri bi'ibadati rabbi bayan musuluncin ya kwashe shekaru 13 ana kuntata masa ana kuntatawa musulunci ana kuntatawa musulmai daga gurin mushrikan makka yaushe ne musuluncin ya samu ɗaukaka yaushe ne ya samu buwaya yaushe ne ya samu izza bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka ya dawo madina annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin ya yi hijira ana hana shi ya fito yayi ibada bainal jama'a amma bayan ya yi hijira za a fito ayi kiran sallah a fito ayi sallah annabi ya karantar bainal jama'a yayi wa'azi yayi kuduba kowa hankalinsa a kwance yace ammal an faqad awahu Allahu huwa wa sahabatuhu ridwanullahi alaihim ba'da an kanu qalilan yatakhatafuhumun nas da annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin kuntatawa na mutan makka baya iya bayyana ibadar sa yadda ya kamata da shi da sahabbansa gaba daya amma yanzu da aka yi hijira Allah ya dawo da su garin Madina ya ba su matsuguni ya ba su mafaka shi da sahabbansa da suna yan kadan ana kai musu farmaki ana kai musu hari yanzu kuma sun zama masu yawa sun samu buwaya sun samu izza sun samu rinjaye to wannan babin yan uwa da muka karanta ya bayyana mana guri na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara sauka isarsa garin Madina shine Quba. A gaba zai zo yi mana bayani bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Quba me annabi ya fara yi, zai zo yi mana bayani nan gaba kada. To amma kafin nan zai bayyana mana hijirar nan da annabi ya yi ba a kan safarau ba, ma'ana ba shi ya fara hijirar ba, gabaninsa annabawa ma sun yi hijira. To yanzu babin da zai mana bayani a kai kenan, ya ce hijratul anbiya'i, hijirar annabawa. Kenan ba iya annabi ba ne kawai ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, a'a, annabawan da suka gabace shi su ma sun yi hijira daga wannan gari zuwa wannan gari. Kenan hijira sunna ce ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. يتي وبهذه الهجرة تمت لرسولنا صلى الله عليه وسلم سنة إخوانه من الأنبياء من قبله. ده وانا هجرة ده النبي صلى الله عليه وسلم آيه ده مكة زوا مدينة يسامو راية سنر النبا وان ده سكة زوا قبان واتو يتك هجرة وتراية سنر النبا وان ده سكة زوا قبان. يتي فما من نبي منهم إلا نبتت به بلاد نشأته فهاجر عنها. باب وانا النبي تكن النبا وان الله سبحانه وتعالى فاتيا برغرنسا دعك ايكوش تكنسا ياي هجرا يقوم وانا غريدا. كنن باب وانا النبي غبان النبي صلى الله عليه وسلم تكن النبا وان الله مدعوك تنسر كي فاتيا هجرا ابن ديكي سوى بيانا منكي. يتي من إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الله إلى إيسى كلمة الله وروحه. تندق كان النبي إبراهيم بابا النباوة النبي إبراهيم غالب النباوة سنفتو تتصنصني. تندق كان شما ياي هجرة تندق كان النبي إبراهيم عليه السلام هرغوا كان النبي إيسى عليه السلام دك النباوة دا الله مدعوك تنسل كيا أيكو sunyi hijira daga wannan gari zuwa wannan gari. Kenan wannan hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gabanin yayi annabawan da suka zo gabanin sa sun yi wannan hijirar, sunnar su ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya raya. Kulluhum ala adimi darajatihim, dukkan annabawan nan sun yi hijira duk da girman darajar. Annabawan Allah suna da daraja wacce take mai girma. ورفعه مقامهم da kuma daukakuwar matsayinsu madaukaki ne gurin Allah subhanahu wataala. Amma tare da haka sun yi hijira daga wannan gari zuwa wannan gari. Uhinu min asha'irihim fasabaru liyakunu mithalan liman ya'ti min ba'dihim, annabawan Allah subhanahu wataala duk da daukakuwar matsayinsu da daraja da suke da ita gurin Ubangiji subhanahu wataala, duk da haka sai da aka kaskantar da su aka wulakanta su aka ci zarafin su daga gurin al'ummunsu da aka aika su zuwa garin su, kuma suka yi hakuri dan hakurin da suka yi ya zama abun kwatance, ya zama misali ga waɗanda za su zo a bayan su na al'umma. Kenan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin bayinsa duk wani wanda zai rike addininsa zai haɗu da cutarwa, zai haɗu da tsangwama, zai haɗu da ƙalubale. Mafi girman misali a wannan gabar annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce fasal Misra wa tarihaha tunbi'uka an Isra'ila Yaqub wa banihi annahum hajaru ilaiha hina ma ra'au min baniha tarhiban bihim. Idan kana so ka samu karin bayani dangane da hijirar annabawa, ka je ka samu garin Misra ka tambaye ta, ka tambayi garin Misra. Garin Misra za ta baka labari na annabawan da suka yi hijira daga garuruwansu zuwa ga Misra din. Annabawa da yawa sun yi hijira sun koma garin Misra. Annabi na farko da ya fara hijira daga garinsa ya koma garin Misra shine Annabi Isra'il. Annabi Isra'il kuma shine Annabi Yaqub, sunansa Isra'il, kuma ana gaya masa Yaqub. Shine Annabi na farko cikin annabawa da suka yi hijira daga garuruwansu suka koma garin Misra. Bayansa kuma ƴaƴansa da jikokinsa su ma sun yi ta yin hijira suna zuwa garin Misra. Kenan garin Misra gari ne na annabawa, gari ne da annabawa suka zauna cikinta bayan sun yi hijira sun koma gare ta, kamar yadda garin Madina ta zama garin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi hijira ya koma gare ta. To haka ita ma garin Misra gari ne wadda take ta annabawa. Sai zamanto mutanen Misra duk wani annabi da zai zo suna kimanta shi, suna girmama shi saboda tasirin Annabi Yusuf. Annabi Yusuf alaihi salam zamansa a Misra, mutanen Misra sun ji daɗin zamansa. Ya zo ya riƙi mulki a garin Misra, sun ji daɗin mulkinsa. Wannan ya sa duk wani annabi cikin annabawan Allah da Allah maɗaukakin sarki zai aiko, mutanen Misra suna ganinsa da daraja, suna ganinsa da ƙima. Saboda me? Saboda tasirin Annabi Yusuf. To da zamani ya yi zamani, sai aka mance da tasirin Annabi Yusuf. Mutanen Misra sai suka mance da tasirin Annabi Yusuf, suka mance da falalar Annabi Yusuf. Wannan yasa kuma sai aka zo aka fara gana wa Banu Isra'ila azaba lokacin Fir'auna sai aka fara gana wa Banu Isra'ila azaba. Su kuma Banu Isra'ila jikoki ne na Annabi Yaqub. Annabi Yaqub kuma baba ne ga Annabi Yusuf. To a da a Misra ana kimanta zurriyar Annabi Yaqub, su ne Banu Isra'ila. Me yasa? Saboda matsayin Annabi Yusuf a Misra. To da aka mance da ilimi, zamani ya yi zamani, zamani ya tura, sai ya zamanto yanzu girman da ake gani da darajar da ake gani wa Banu Isra'ila yanzu ya gushe. Sai aka dawo ana gana musu azaba. Asali ma Fir'auna shi kan ma da ya zo, abin da yake yi duk inda ya ji an haifi, an yi haihuwa, zai tura ya tuntuɓa ya ji abin da aka haifa namiji ne ko mace. Idan aka ce masa namiji ne sai ya ce to a zo masa da shi, idan aka zo da shi sai ya sa a yanka shi. Idan kuma mace ce sai ya ce to a kula da ita a rene ta, idan ta girma sai a maida ita boyi-boyi, a maida ita hadima. Wannan yadda Fir'auna ya dinga mu'amalantar Banu Isra'ila ke. Allah ba mu labari cikin Al-Qur'ani irin ni'imar da yayi wa Banu Isra'ila, yace wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Banu Isra'ila ku tuno daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya muku. Allah yace najjainakum min ali fir'aun, mun tseratar da ku daga fir'auna da mutanansa, mabiyansa, masu yi masa biyayya, ƴan fadarsa da fadawansa. Allah ya tseratar da Banu Isra'ila daga Fir'auna da ƴan fadarsa da mabiyansa da mutanansa masu yi masa ɗa'a. Yasumunakum su'al azab, suna ɗanɗana muku mafi munin azaba. Wani irin mafi munin azaba suke ɗanɗana wa Banu Isra'ila? Allah ya ce yudhabbihuna abna'akum, suna yanka ƴaƴanku maza. Wa yastahyuna nisa'akum, su bar ƴaƴanku mata su rayu amma rayuwa ta ƙasƙanci, a ɗauke su tamkar bayi, ana sa su hidima da ɗawainiya da ayyuka. Allah ya ce fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim, a cikin wannan azaba da ake gana muku akwai jarrabawa daga gurin Ubangijinku mai girma gare ku. To wannan misali ne cikin misalai na hijira na annabawa da mawallafin wannan littafi ya kawo. Sannan akwai misali da ya kawo na hijirar annabi Isa alayhi salam lokacin da banu Isra'ila suka yi yunkurin kashe shi. Banu Isra'ila sun yi yunkurin kashe annabi Isa alayhi salam, shi ma sai ya hijira, ya gudu, ya bar wannan gari. To waɗannan duka misalai ne da suke nuna cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hijirar da yayi ba shi ya fara ba, gabaninsa annabawa sun yi wannan hijira din. Da yawa sun tafi garin Misra, sannan ga annabi Lutu shi ma yayi hijira ya bar garinsa, ga annabi Salihu shi ma yayi hijira ya bar garinsa. Kenan wannan yana nuna ba bakon abu bane abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi. Wannan mu kuma babban darasi da zamu fita da shi, kai ma a yau idan kayi hijira ba bakon abu kai ba. Karai sunna ce ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Wannan sunna ce ta Ubangiji wacce tun gabanin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama dama an kasance ana raya wannan sunna ta hijira din. To ita kuma sunnar Ubangiji ba ta taba canzawa, shine walan tajida li sunnatillahi tabdila, ba za ka taba samun canji da musaya ba a cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan babi za mu dasa aya a wannan gabar, kusan kamar mun karkare bayani akan babi din. Idan Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisinmu na gaba, babin da za mu je gare shi shine masallacin Quba, wato annabi saukarsa a Quba. Wani abu ya fara yi bayan ya sauka a Quba shine gina masallacin Quba. Yanan za mu duba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gina masallacin Quba, in Allah ya kai mu majalisinmu na gaba. Bayan ya kammala gina masallacin Quba kuma ya ƙarasa ya shiga cikin garin Madina, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙarasa ya shiga cikin garin Madina, a ina ya sauka? Sannan kuma bayan ya sauka a inda ya sauka, yaushe ne ya gina masallacinsa? Mutanen Madina isan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin garin Madina, yaya suka nuna murnarsu, yaya suka nuna farin cikinsu da isan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin garin Madina? Waɗannan su ne abubuwan da za mu duba a majalisi mai zuwa, in Allah ya kai mu. Za mu dasa aya saboda ƙurewar lokaci, abubuwan da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.